الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المروءة. هل ينزو أشكين واتو أبن ديشا فمتاكين المروءة واندا شيني واتو أصل كلاوة دكما كانوا دا sanin ya kamata ko kuma samun siffata wato kamantuwa ko kamala, duk wannan yana shiga babin muru'a. Ana mutun ya siffantu da hali na kamewa da kuma kama kai da kuma ma'ana riƙe kai da girmama kai, wannan duk yana iya shiga babin muru'a. To mallam yace asali fa'ula ne min lafzin mar'i, daga mutum. An ce almar'u ana nufin mutum, yau mai firul mar'u min akhihi. Don haka kaman hali na mutuntaka, duk wannan yana iya ɗaukan ma'anarsa. Ya ce kalfutuwatu min alfata wal insaniyatu min al'insan walihada kana haƙiƙatuha. Shi ya sa ya ce haƙiƙanin muru'a, in an ce muru'a ya ce ittisafun nafsi bi sifatil insan allati faraka biha alhayawan albani, shine dan adam ko mutum ya tsufanci da sufofi irin na mutane, ma'ana sufofi wadanda suke cikakku kyawawa wanda suke bambanta shi da dan da dabba. Sufa da take bambanta dan adam da dabba sune sufofi na cika na kamala. Haka nan kuma wanda yake bambanta shi da sufa irin ta shedan, da haka kenan mai muru'a shine wanda ya sha bamban da siffofi irin na dabbobi da siffofi irin na shekaru. Mala ya ce domin zuciya ta ɗan adam, fa inna fi nafsi salasatu dawa'in mutajaziba, akwai wasu abubuwa a cikin zuciya da suke fusgan mutum guda uku, ko kuma wanda yake wato siffantuwa da su guda uku. Waɗannan sufofin su ne da'in yad'uha ila al-ittisaf bi akhlaqi shaytan, wani lokacin akwai abin da zai dinga fisgan mutum ya dinga siffantuwa da sufofi irin na shaytan, kamar girman kai, kamar hasada. Mutum zai dinga jin wani lokacin akwai wani abu da zai dinga jan shiga wannan abu, shine yace min al-kibari, kamar girman kai, wal hasadi da hasada, wal uluwi da nuna daukaka, wal bagi da wuce iyaka, wal shar da duk abin da ya zama mummuna ne, wal adha da cutarwa, wal fasadi da barna, wal gishi da kuma wato asalin ha'inci. To waɗannan sufofi ne na shaitan, waɗannan sufofi ne waɗanda suke na shaitan. Wada'in yad'uha ila akhlaqil hayawan, akwai kuma wani abu da zai dinga fusgan mutum yana wato jan shi zuwa ga sufofi irin na dabba, shine abin da ya shafi sha'awa. Domin dabba ba abin da ya wuce masa a rayuwa illa ya ci abinci kuma ya biya sha'awarsa. Dabba bai wuce waɗannan abubuwan guda biyu ba. To sai ya ce na uku kuma, wada'in yad'uha ila akhlaqil malak, ko kuma al-malik, akwai kuma wani mai jan hankalin bawa da zai ja shi zuwa ga siffantuwa da siffofi irin na wato mai mulki, ko kuma wato mala'iku min al-ihsani, na kyautatawa, wal nufhi da kuma nasiha, wal birri da cikan biyayya, wal ilmi da sani, wa ta'a da biyayya ga Allah. Kenan zuciya abubuwa guda uku ne suke bujiro mata, ko dai siffofi na shaitan su dinga auko mata, ko tunani, ko kuma na dabba na sha'awa. Mutum ya yi sha'awar bari ya sha wani abin maye misali da Allah ya haramta, ko mutum ya yi sha'awar bari ya aikata wani aiki na saban Allah. Wannan siffofi ne waɗanda suke shahawaniya, na sha'awa ne. to ko kuma siffa ta cika ta kamala abinda zai dinga jan mutun yayi abu kaza mai kyau mana yayi kyautata yayi sadaka yayi sallah yayi biyayya to waɗannan abubuwan guda uku suke bujiro ma zuciya to malai yace fa haqiqatul murua haqiqanin wato murua shine bughdu dainika da'iyaini shine kyamatar waɗancan abubuwan guda biyu ma'ana da halaye na shaitan da halaye na dabba na sha'awa duk zuciyar da ta kyamace su to ya fara zama ne muru'a kenan wa ijabatu da'i salif da amsa ma mai kira na uku shine mai kira zuwa ga kyawawan ɗabi'u wa qillatul muru'ati wa adamuha yace in an ce mutum yana da ƙarancin kamewa yana da ƙarancin muru'a shine yace da rashin ta shine huwa al-istirsalu ma'a bainika da'iyai shine mutum ya sake linzamin sa yayi biyayya ga waɗannan abubuwan guda biyu na barna wa tawajjuhu li da'awatihima aina kana kuma ya dinga bibiyan kiran su duk inda suke fal insaniyatu wal muru'atu wal futuwa kulluha fi isyani adda'i da adda'in da aini wa ijabatu da'i salih da aka cikan dan adam da muru'arsa da futuwa matakin da ya gabata shine saba ma shaitan da kuma saba masan zuciya sai amsa ma kuma biyayya da Allah madaukakin sarki kama kala ba'du salaf kama yanda wasu magabata wani arwaito yana cewa khalaqallahu almala'ikata uqulan bila shahwa cewa Allah ya halicci mala'iku ya sanya musu hankali cikan hankali amma sai Allah ya cire musu sha'awa da haka mala'ika bai da wani sha'awan wani abu na saban Allah yasa yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun suna tasbihi safa da yamma ba sa gajiyawa kuma la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda me saboda an tsige musu wannan abin na sha'awa da haka hankula ne waɗanda suke cikakku yasa mala'iku suka zama daga cikin mafi tsarkakan bayin Allah suna siffantuwa ne da sufofi waɗanda suke wato na kamala yace kuma wa khuliqa al-baha'imu shahwatan bila uqul dabbobi kuwa an halice su sai aka rinjayar da sha'awa a cikin su amma ba hankali aga dabba ba ta da hankali ba ta da wani tunani amma dai duk wani abu na sha'awa dabba tana da shi shi yasa ba abin mamaki bane kaga yanzu bunsuru ya kama ma'ana akuya akan hanya yana mata barbara saboda wannan sha'awar in ta zo ba iya abin nan dinka da haka shi dabba bai tunanin cewa yin hakan ba daidai ba ne to haka za ka samu wasu mutane suna siffantuwa da wannan halin na dabbobi shi ne malai yake cewa akwai waɗanda suke siffantuwa da wannan to ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki ya tashi mishi wato halitta kuma ya ce wa khuliqa ibnu adama wa rakkaba fihi al-aql wa ash-shahawa sai aka sa mishi hankali da kuma sha'awa amma dai an sa mishi abin da zai dinga control din shi da wannan sha'awa shine Allah ya saukar mishi da shari'a wacce za ta nuna masa abin da yake daidai ne da ba daidai ba kuma hankalin zai iya ganewa faman galaba aqluhu shahwatahu duk wanda hankalin shi ya fi karfin sha'awarsa to sai kaga iltahaqa bil mala'ika sai ya bi layin mala'iku shine biyayya ga Allah wanda kuma sha'awar shi ta rinjaye hankalinsa to sai ya sadu da dabbobi sai zama kamar dabba cikin irin halayensa wali hadha qila fi hadd al muru'a shi yasa wani da yake yin bayanin ita muru'a din nan me ake nufi da ita yace innaha ghalabatul aql lil shahwa shine hankali ya rinjayi sha'awar mutum mana ya zama hankalinka shi ke control dinka ba sha'awar ka ba duk wanda ya zama hankalin shi ne yake gudanar da al'amuransa to wannan ya samu muru'a domin kuwa ba zai bi sha'awar san zuciyarsa ba in ka duba abin da ake nufi da sha'awa kawai shine san zuciya mutum ya bi san zuciyarsa to kaga wanda baya bin san zuciya ma'ana hankalinsa yake kai shi ga ya nisanci wannan san zuciya wanda kuma zuciyar shi tafi karfinsa to shine sai ya dinga aikata aikin da na sani kamar yanda Bahaushe yake faɗa ko wannan duk wanda kaga yana aikata wannan ayyuka na nadama to zuciyar shi ta rinjayi hankalinsa ne amma wanda hankalin shi ya rinjayi zuciyarsa to wannan zaka samu yana iya juya kansa zaka samu yana iya juya kansa. Wa qala al-fuqaha'u, wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da muru'a iya isti'malu ma yujmilu al-'abda wa yuzayyinuhu, shine yin amfani da abinda zai kawata bawa ya fito da shi ya zama cikin sura kyakkyawa. Wannan shine ake nufi da wato asalin muru'a. Wa tarku ma yudannisuhu wa yushinuhu, da nisantar duk wani abu wanda zai bata shi, zai wulakantar da shi ya kaskantar da shi. Wakila wasu suka ce almuru'atu isti'malu kullu khuluqin hasan, muru'a ita ce wato ka siffantu da duk wata siffa ta, duk wata siffa ta abin nan wacce take mai kyau, ce kyawawan dabi'u, cewa wannan shi ake nufi da muru'a. Wajtinabu kullu khuluqin qabih, da nisantar duk wani hali wanda yake mummuna, wanda yake mara kyau, ma'ana duk wanda ya siffanci da siffofi cikakku yan abada mu, ya nisanci duk siffofi marasa kyau a bashaka zai dame na ba. Duk wanda ya siffanci da siffofi kyawawa, ya nisanci siffofi munana, to wannan shine ake ce mishi yana da muru'a. A Hausance dai suna cewa mutum mai kamala, ko haka ake faɗa, sai a ce mutum yana da kamala. Duk wanda aka ce yana da kamala, abin nufi mutum ne mai kyawawan ɗabi'u, mai nisantan duk abin da yake mara kyau ne, to wannan shi ake nufi da muru'a. Malai ya ce wa haƙiƙatul muru'ati tajannubul lid-danaya wal raza'ili, haƙiƙanin muru'a ɗin dai kamar yana maimaita zancen da ya gabata ne, nisantar abubuwan ƙasƙanci, ma'ana abubuwa waɗanda suke masu ƙasƙantarwa, ko abubuwa waɗanda suke munana marasa kyau, minal aqwali, na daga zantuttuka. Da haka kamar misali ba za ka same shi yana ƙarya ba, ba za ka same shi yana wato asalin zancen banza ba, ba za ka same shi yana zagi ba, ko yana yawan tsinuwa. Kaga duka aqwal ne, wannan abubuwan kuma duka raza'il ne, abubuwa ne makaskanta. Shi yasa wanda bai saba da irin wannan maganganun ba ya zama yana da muru'a. In ya ji wani ya furta wata kalma ta zagi ko ɓatanci, sai ka ji ya ce subhanallah, mana shi yana ganin kyamar wannan abu. To shine nisantar duk wani abu wanda yake mara kyau ne, na daga zantuttuka, wal akhlaqi, da kuma ɗabi'u waɗanda suke marasa kyau, wal a'mali, da ma ayyuka marasa kyau. To wannan shine haƙiƙanin muru'a. Sai malai ya ce kenan kowace gaba da kuma kowane ɓangare na ɗan adam yana da abubuwan da yake siffantuwa da su kyawawa. Ya ce fa muru'atul lisani, ma'ana kyautatan hali a harshen bawa, halawatuhu, ya zama harshen yana da daɗi. Nan ce yana da daɗi ba yana nufin yana da zaƙi ba, a'a, maganar da za ta fito a harshen ta zama mai kyau ce. Nan ce lisanuhu hulun, harshen shi mai daɗin ɗanɗano ne, ma'ana mutum ne mai faɗan kyawawan maganganu. Ya ce ai harshen shi wani, ko wani zancen shi mai daɗi ne, ma'ana yana furta kyawawan maganganu. Halawatuhu wa tibuhu wa linuhu, da tsarkakan shi da kuma ma'ana taushinsa. Wajtina'u simari minhu bi suhulatin wa yusrin, kuma ya zamanto shi harshen nan zai iya samo abubuwa waɗanda suke masu ma'ana, masu amfani, cikin wato sauƙi, ba cikin wahala ba. Wani kaga sai ya yi faɗa ya samu abin da yake so, sai ya yi zagi ya samu abin da yake so, wani ba ya zo ya yi roƙo, ya yi ƙarya ba, ya yi bambaɗanci ba, ba zai samu abin da zai ci ba. Kaga wannan harshen shi bai da kyau. Wani kuma ba sai ya yi wannan ba zai samu abin da yake so. Wa muru'atul khuluqi, kyautatan ɗabi'u kuwa yake cewa si'atuhu, ya zama ɗabi'unsa suna da yalwa. Wa bastuhu lil habibi wal bazili, ma'ana yana sakewa ga wanda yake maƙiyinsa ne da masoyinsa, ma'ana zai iya accommodating kowa da kowa. Sawa'un mutum maƙiyinsa ne ko masoyinsa ne, ya san yanda zai tafiyar da kowa. Wannan shine kyautatan ɗabi'a, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, ko yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya ɗaukan kowa da kowa, da maƙiyinsa da masoyinsa, duk ya san yadda zai mu'amala da su. Wa muru'atul mal, kyautata a cikin dukiya kuwa a ce dukiya ta zama tana da muru'a tana da kamala shine al-isabatu bi badlihi mawaqi'ahul mahmudati shine inda za a kashe dukiyar ya zama an kashe ta ta waje ne wanda yake mai kyau abin yabo wanda a hankalce kuma a dabi'al adancan mutane da kuma a shar'ance misali a hankalce mutum ya sai abin da zai amfani shi shine ma'ana muru'a ta dukiya amma yanzu kaga kamar wanda zai sai giya ko wanda zai sai taba ko wanda zai biya 500 yayi kallon ball kaga wannan bai da muru'a a dukiyarsa domin ya sa ta a hankalce a cikin wajen da bai da amfani haka nan a al'adance ma'ana cikin al'ada ta mutane bai ya zama ba mai almubazzaranci ba ya zama ba mai almubazzaranci ba zai iya siyan abu wanda yake zai wadatar da shi kuma ba ta hanyar yayi barna ba wani zai iya zuwa ya sai abincin plate ɗaya 10,000 kaga wannan bai da muru'a a dukiyarsa alhalin plate ɗin 1,100 zai ishe shi kuma na 10,000 nan ka hada da 1,100 zaka ga duk aiki ɗaya za su yi a ciki eh duka aiki amfani ɗaya za su yi a ciki ina ganin duk toshe yunwa za su yi to wanda zai sai misali abincin 10,000 a fice plate ɗaya to kaga wannan bai da muru'a a dukiyarsa bai san a al'adance a al'adance in mutane suka kalla za su ce wannan abincin ya yi tsada an gane ko ce wannan abincin ya yi tsada ko kuma misali ya sai wayar 300,000 da waya ta 300,000 da ta 30,000 duka abu ɗaya za su bayar ko ba wani bambanci sai dai a ce ma megapixel ɗinta waccan 24 ne wannan nawa ne amma ba bambanci daga inda zai kira waya ya amsa duk nisan duniya haka kai ma mai ta 30 nan zaka kira haka ne ko duk abin da zai iya sakawa a wayarsa zaka iya sakawa ba abin da yake bambancin su kawai shine ado da alfahari ila ita wannan tana dauke da wani suna duk wanda ya rike waya mai wannan suna ana ganin ya kai abin da ya kai wancan kuma bai rike ba amma duka sunan su mene kuma duk abu dai za su bayar da abu dai za su bayar yanzu za ka mutum zai sai waya 300,000 to kaga wannan a al'adance dai yayi barna ko da yana da kudin kuwa da wannan almubazzaranci ne saboda za a duba wacce bukata za ta biya bukatar za a duba ba wai za a duba a shi waye bane bukatar za a duba haka nan a shar'ance shine ma'ana mutum yayi amfani da dukiyarsa ta wajen abin da shari'a ta yadda da shi wannan shine dukiya tana da muru'a wa muru'atul ja yace muru'a kuma kamala ta alja shine matsayi wanda yake kan wata kujera kamar misali shugaba ta kowane bangare ko shugaban karamar hukuma ko shugaban menene ko shugaban menene menene muru'a a cikin shugabancinsa yace bazluhu lil muhtaji ilayhi shine wato ya yalwata ma wanda yake da bukata wanda yake neman bukata a wajensa in yana da wannan bukatar ya biya masa amma mai bukata ya zo ya hana shi alhalin yana da ikon da zai biya masa bai da muru'a anan yace wa muru'atul ihsan muru'a ta al-ihsan kyautatawa yace ta'jiluhu wa taysiru cikin babi na kyautatawa ka zamanto mai gaggauta kyautata ma mutum kada ka jinkirta kuma ka dinga sawwakawa kada ka tsawwala wa tawfiruhu da kuma yalwatarwa da samar da abin da ake bukata wa adamu ru'yatihi hala wuqu'ihi kuma lokacin da kake bada ihsan din kada ka dinga ganin cewa kai fa kai wani abin a zo a gani kana yi ne ma'ana saboda ihsani kawai da Allah ya ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin shine mutanen karuna suka ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilai kamar yanda Allah ya kyautata ma kai ma ka kyautata kada ka yi tunanin wai dan zaka kyautata dole sai kana bukatar an san kyautata wanda kai ai hakikanin masu kyautatawa ma suna kyautatawa ba san sun kyautata ba shine ɗaya daga cikin mutanen da suke shiga karkashin yiwa al'arshin Allah ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa rajulun taqaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqa yaminu. Mutum ne zai yi sadaka ya boye sadakar har hannun hagunsa bai san abin da daman shi ya bayar ba. Wannan kinaya ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya kai makura wajen boye sadakar sa har ya zama ma wanda yake kusa da kai bai san ka ba wani sadaka ba. Haka za ta iya yiwuwa wani za ka ga kila zai yi sadakar ne amma bai so a san shi waye. To abin da ake nufi kenan. Wani siyanu hu ba'da wuqu'ihi, kuma bayan kayi ihsani din kamar ce da cewa kayi sakamakon ka na wajen Allah, kada ka dinga tunawa kar jiran da ka ga wani ka cewa da fani na mushi kaza, in kai haka ka bata ihsanin kai. Kazo wasu suna da wannan, duk sanda ya ma wani ihsani duk lokacin da ya ganshi waye ce ah wani fa da ni ne na masa kaza, kana tuna baya kina. Ai idan kai ihsani ka kalli gaba to me ye ihsanin zai zo da shi a gaba, amma kar ka kalli bayan, domin ka kalli bayan zai zama ka bata ihsanin da kai. An gane ko? Kala wa amma muru'atit tarki, amma cika kamala wajen barin abubuwa, yace fatarkul hisab, mutum ya zama yana barin husuma. Duk sanda wani abu zai jawo husuma da jayayya tsakaninka da wani, to ka hakura da husuma. Ana ko da zaka zubar da wani haƙƙi naka, in dai za a yi husuma ka hakura. Domin mutum mai yawan husuma da jayayya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin mafi sharrin bayin Allah. Aladdul khisab, mutum mai tsananin husuma, duk inda ka same shi husuma ake da shi, kuma duk inda ka ga ana husuma da shi, shi dole shi ne a sama. Da rantsuwa da ƙarya da gaskiya dole sai ya danne wani. Wannan shi ne abin da ba a so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ina tunƙaho da wani gida a cikin aljanna, wani gida ne da Allah madaukakin sarki ya tanadi a cikin aljanna da wani matsayi ga duk mutumin da ya bar husuma ko da shi yake da gaskiya. Ma'ana yake ina tunƙaho da wannan gida. Haka duk wanda ya bar husuma, duk da yana da haƙƙi a kan yayin husuma din, sai ya hakura ya bari din, to lallai Allah ya mishi tanadin wannan gida a gidan aljanna. Don haka akwai kamala cikin barin husuma, wal mu'ataba, da yawan zargi. Don haka mutum kar ya zamanto shi mai yawan tsangwama ne, duk abin da aka yi komai karancin shi sai ya yi suka a kai. Har za ku wasu mutane duk abin da aka yi bai yi ba, don haka komai aka yi in dai an yi shi ba su suka yi ba, to abin zargi ne ba cikakke ba ne. Wannan mu'ataba ne, wannan ba yi da kyau. Wal mutalaba wal mumarati, da kuma nema. Nan a nema ma'ana kamar yayi neman rinjaye ko neman fice akan wani a koda yaushe, wani zaka ga haka. Wal ighba'i an aibi ma ya'khudhuhu min haqqika, mala yace da kuma kamewa daga wato wani ya taba haƙƙinka, kai haƙuri ka tsale shi ka kame. Kamar mutumin da zai zage ka ko ya ci mutuncinka, ma'ana abin nufi a nan muru'a shi ne karkara ba, ma'ana ka haƙura ka bar shi, barin shi ne alkhairi, barin shi ne alkhairi. Wa tarkul istiqsa'i fi talabihi, kuma mutum ya bar wato naci wajen sai ya nemo haƙƙinsa. Wa tagaful an atharatin nar, haka nan kuma ɗauke kai daga kurakuran mutane. In ka ce duk abin da mutum ya yi, ma'ana ba za ka dinga ɗauke kai ba, to kullum za ka zama mai zargin mutane, kuma sannan kai ɗin ma za ka zama ba cikakke ba, domin a koda yaushe abin da kake tsangwaman mutanen nan kai ma yana cikinka. Ma'ana idan mutum ya yi kuskure ba wai abu da ya saba yi ba, ka ɗauke kai kamar ba ka san ya yi ba, ma'ana kar ka sa mishi ido. Ta iya yiwuwa ya yi a kan rashin sani, ta iya yiwuwa akwai wani uzuri da ya sa haka. Wa ish'arihim annaka la ta'lamu li ahadin minhum atharatan, kuma ka nuna ma mutane cewa baka san laifin kowa ba, ana duk wani mai laifi kada ka dinga faɗa masa laifinsa. Wa tawqir lil kabir, mala yace da kuma girmama babba, wani yana cikin imani da Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man lam yuwqir kabirana wa yarham sagirana, ce bai cikin mu wanda bai girmama babba ba, bai kuma jikan karami ba. Da haka karami ya girmama babba, babba ya tausaya ma karami, shine abin ne. Wa hifzu hurmatin nazar, kuma mutum ya dinga tsare ganinsa daga abubuwa waɗanda suke munana. Wa ri'ayatu adabis saghir, haka nan kuma kulawa da ladabtar da karami, a dinga ɗaura shi akan hanya ta daidai. Kar ya ce wallahi duk wanda ya ga dama yayi kansa yama, kagan ba yi sa'an uba ba, sai ce wallahi duk wanda bai yi ba kansa yama. Yana da kyau ya bi su a hankali, ya tarbiyyantar da su, ya ɗaura su akan hanya ta daidai. Mala ya ce wa huwa ala salati darajat, ai ita muru'a din da ake magana har yanzu shine kamewa ko kamala ko cika ko ɗabi'antuwa da kyawun ɗabi'u. Mala ya ce mataki ne guda uku, muru'atul mar'i ma'a nafsihi, mataki na farko mutum da kansa, ma'ana ya ma kansa kyautatawa. Wa hiya an yahmilaha qasran ala ma yujammil wa yuzayyin, shine ya tirtasa kansa akan abin da zai zama mai kyau komi wahalarsa. Ka tirtasa kanka, ma'ana ya zama ka gyara kanka, ka ɗaura shi akan abubuwa kyawawa. Wa tarku ma yudannisu wa yashin, da kuma nisanta duk wani abu wanda yake ɓata rai, shine Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Addas wanda ya wulakantar da kansa, ya kai ta can ƙasa, da haka duk abin da zai wulakantar da mutum, mutum ya nisance shi. Duk abin da zai gyara mutum, ya ɗaukaka darajarsa, mutum ya kusance shi, abin nufi kenan. Da haka fala yakshifu auratahu fil khalwati, mala yace kada ya yaya al'auratsa koda yana shi kadai. Ma'ana kamar misali a nan masu muru'a, yana daga cikin abin da aka siffanta Abubakar radiyallahu anhu da shi, cewa idan ya tsuguna zai biya buƙatarsa a bayan gida, saboda muru'a da kamala sai ya rufe fuskarsa haka, yana jin kunyar wannan halin da yake ciki. Da haka a koda yaushe za ka ga mai muru'a, ko da a ce ya shiga gidan wanka zai yi wanka, ko shi kaɗai ne za ka ga yana jin kunyar, ya kalli tsaraicin kansa. To amma marasa muru'a sai ka ga an yi bayan gidan madubi ta ko'ina, yana ganin tsaraicin kansa. To mai muru'a in ya ga irin wannan zai ji ba zai iya wankan ba ba, ko da ya taƙaita shi kaɗai, me ya ci kan muru'a ɗin? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ba zai ji kunyar kansa ba, to ya ji kunyar mala'ikun da suke tare da shi ba. Wannan shi ne cikan muru'a. Shi ya sa ko wajen ma'ana kusantar iyali ne aka so mutum ya suturta kansa, ya kashe wuta kuma ya sa mayaki. Duk da yake abin da yake ba saban Allah ba ne, amma cika ne na muru'a, muru'a ne. Shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya koye ma al'ummarsa na shari'a, ba abin da bai bayyana musu ba, hatta yanda za su shiga bayan gida. Amma da aka zo wannan gaba wanda ta shafi muru'a da cika, ba za ka ce ga yanda aka ce a aikata ba, babu wannan. Saboda ne, saboda yana da alaƙa da kamewa, yana da alaƙa da kamewa da kuma cika. Yasa yanzu wani da muru'arsa ba zai iya fita ba huda ba, duk da yake fita ba huda ba laifi, amma wani yana ganin ya fita ba huda kamar zai faɗa a ƙasa. Yasa yanzu kamar waɗanda za su siffantu da kamar misali a ce limamin gari, ka taɓa ganin limamin garinku ba huda? Ko a gidan shi ka je wajensa sai ka same shi da hula ko da ya karama shi, wannan muru'a ne. Ya ke kira muru'a? Ko misali ka taɓa ganin sarkin garinku ba hula, ba rawani? Amma zai iya fita ba rawani, amma fa yana da wahala. To ma'ana shi sa wannan abin kamar yana sa muru'a ne. Wannan kuma yana danganta daga al'ada zuwa al'ada, daga waje zuwa waje, daga kuma matsayi zuwa matsayi. Yanzu misali in ka tafi ƙasar Misira za ka samu limamin jima'a ya ɗaura kodi, ya ɗaura wuyansa, ya sa wata 'yar ƙaramar huda. A nan ka zo kai sallar jima'a ta za a ce ba ku da limami, musamman ka shiga ƙasa Hausa, a ce ka zo da zanzaro ka ɗame, ka zo ka shiga gaban sahu. Ai wallahi akwai wanda ba zai bi ta sallah ba, zai ce a wannan ba limami ba. To kaga mu a wajenmu muru'a yana ya ƙunshi wasu abubuwa, in gane ko? shi yasa wani yanayin yanda yake ganin shigarka zai ce wani mutum ne wanda yake mai kamala, wani yana da kamewa. Duk da yake ba wai a shiga bane abin, amma al'ada ba tana iya zama doka. Idan al'adar mutane ta karantar haka, to shikenan ta zama al'ada, ta zama hukunci kuma. Ana iya ma mutum hukunci da rashin muru'a in bai yi wannan shigar ba. An gane ko? Yasa yanzu ne in ka same ni ko da 100,000 ka haɗa ni ba zan iya sa zanzaro ba. Duk da yake sawa din ba laifi ba ne. Amma kamar likita baya cika a wajen aikinsa sai ya yi haka. Kuma in ya je ba a hakan ba a wajen aikinsa shi bai cika ba, ka ga wajen aikinsa ne. To kowa da irin ma'ana matsayinsa da wajensa. Na? To ka ga lauya ma. Yanzu lauya ya je da doguwar riga. Babban alƙalin zai ce me ka zo min a nan wajen. To haka nan ka ɗauki alƙali. Yanzu alƙali yana daga cikin muru'arsa. In kun karanta abin da ya shafi babin alƙalanci. A babin alƙalanci ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya daura alƙali da sauransu, ana so alƙali ya zama yana daura rawani. Domin rawani yana cika ma wanda ya zo gaba alƙali ino. Dan idan ka saba sa hula ka je gaban alƙali ka gan shi da hula, ka kamata ka fita shi kyautu, za ka iya raina alƙali. Amma kana zuwa gaban alƙali sai ka gan shi da wani tuntume mai rawani baki, ya shashi har ƙarƙashin wuyansa, yana musurai. To duk hular da ka saka in ka gan shi sai ka ji kai wannan ba za ka saka yauna ba gabansa ba. Kuma ya zama yana sa manyan kaya, shi ya sa duk alƙali za ka gan shi da babban riga. Ba ganin alƙali da 'yar ƙaramar riga haka yana alƙalanci. Ya zo an ka je nan ƙasar Bauchi wanda ake ɗaura shi alƙalanci ya haɗu da aikin sa babban riga. Duk inda ka gan shi ba ka ganin shi daga. Wai sa ƙaramar riga laifi ne a wajen alƙalai. To kaga wannan duka ana kiran shi muru'a ne, ma'ana cika ne. Kuma kaga wannan ɗin kamar yin haka a wajen alƙalai ai tsare matsayin kujeran ne don kar a raina ta. Domin yanzu ka zo da 'yar ƙaramar rigarka, yar mai ake kiranta yar gada ba kowa din nan ko sai mutum ya zo da irin rigar nan da aka bude ce shi alkali ne ya sa irin haɓar kada din nan ya zo ya zauna a kujerarsa, kaga ya za a raina kujerar, za a gan shi an gan shi ba an ga alkali ba. To haka nan ko da limami ne, shi yasa yanzu a sa kamar misali lulluɓe haka kamar yadda malaman limaman Makka da Madina suke ko kaga a sauran masallatan ba haka bane. Amma a wannan gabar liman ba zai iya sallah ba wannan abu don wannan din shine kaman cika, ma'ana yana kawo kaman alama ce ta nutsuwa da cika da girmamawa da abin da zai yi. Ai kai ma ba za ka je wannan mimbarin ba rawani ba, ba alkyabba ba. Ko ka taɓa ganin limamin Makka ko Madina ba alkyabba ba rawani? A ba zai yiwu ba ko ba zai yiwu ba. Kuma duk inda za ka yi limanci a Saudi an dai limanci ne sai ka yafa wannan rawan, wata alama ce ta girmama wannan matsayin da kake. To mu kaga a nan ba haka ba ne ko a nan wani sai ka gan shi ma dan haka sai ya zo ya limanci a abin zama, musamman ka je masallacin tasha ko na kasuwa kowa sai ya zo ya ba sallah, wani ma mai dako ne dan dako ne duk da shi zai zo ya shiga ya muku sallah, to ba wanda zai ce masa komai. To yana da kyau akwai wasu abubuwa da ake kiyaye musu wannan, musamman kamar sallah, kamar ba da ilimi, kamar alƙalanci, duk ire-iren waɗannan abubuwa yana da kyau a girmama su don a ga girmansu. Don yanzu ko mai ba da ilimi ne ya zo ya zama siffar da yake zauna ya ba da ilimi ba ta zama ta cika ba, to wani sai ya raina shi. Kuma raina shi raina ilimin ne, raina ilimin ne. Shi yasa Imamu Malik Allah ya masa rahama ce in zai karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi wanka ya sa kayan da yafi so farare sannan ya daura rawani, sannan shi kadai yake da kujera ko a kasa yake zama. Har khalifa ma da yazo yace zai nemi ilimi a wajensa, lokacin da Imamu Malik ya fito sai ya ga kujeru guda biyu da tashi da ta khalifa da sauran mutane a kasa, sai Imamu Malik yace ya ga kujera guda biyu a wajen, aka ce ɗaya ta khalifa ce. Ya ce to khalifa ya zo neman ilimi ne ko ya zo zama ne? Sai ya zo neman ilimi, ya ce to ya koma ƙasa ya zauna, don shi ilimi yana ɗaukaka ne ba a ɗaukaka a kansa. Haka ya koma ya zauna, haka ya koma ya zauna. Saboda haka akwai abin da yake muru'a ne na wato hatta ɗabi'u. to shine wannan na farko da mala yake fada daraja ta farko watar kuma yudannisu wa yashin li yasira laha malakatan fil alaniya ya zama yana da iko akan wannan abu faman arada shay'an fi sirrihi wa khalwatihi malakahu fi jahrihi wa alaniyatihi ce duk wanda yayi nufin wato asalin samun mallakan wani abu a cikin sirrinsa to zai iya mallakan sa wato a sararinsa wanda duk mutumin da ya zama a boyensa yana kamewa yana da muru'a to a fili sai ya samu wannan kwarjini shine duk wanda ya zama mutum ne mai kamewa ma'ana mai kyawawan ɗabi'u a boye to a fili sai ya samu wannan darajar tawa zai zama yana da haiba a idan mutane fala yafshiku aw qala fala yafshiku awratahu fil khalwati ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد الى خلافه سبيلا بزي dinga yin magana da murya haka duk koyaya mara dadi ba matukar zai samu wata murya mai sassauci da zai yi da ita mana bazai zama mai yawan harguwa da hayaniya ba wala yukhrij ar-riha bi sawtin wa huwa yaqdiru ala khilafi Allah ya gafarta ma malam ibn al-qayyim wannan wata gaba ce mai muhimmanci wanda in ka duba hatta a al'adun mutum ma akwai su yace idan hutu ya same shi a cikin mutane ba zai fitar da shi da iska mai ƙara ba matukar yana iya koyewa ai ko a hausance ne a al'adance in yaro ya fitar da iska da ƙarfi ana kwabansa ko a ce ba a yin haka a cikin mutane to shine malam yake faɗa wannan muru'a ne akwai wasu al'umma da muka taba zama da su muka yi karatu ba su ba a fadar sunan kasa kana tafiya a bayan zaka ji mutum ya fitar da iska kuma su a wajen su ba komai bal wannan wani alfahari ne kuma zaka gansu da gemu ya kai kusan tsakiyar cibiyar su wallahi amma kana tafiya ka ga mutum yana canja kafa kawai sai ka ji iska na fita shi ba a ma masa magana haka to haka nan kuma in an zo cin abinci inda muke taruwa mu ci abinci sai sun bari an yi nisa da cin abinci kaman wani abu suke shaka in wani yayi atishawa to duk wajen sai ya amsa yana gamawa yana sauka ɗayan mazi haka za su yi tsayi to kaga babu muru'a ai yanzu misali in kai ne za ka yi atishawa ai ana ci abinci sai ka koma gefe sai ka ɗauke kanka ko ka rufe hancinka a musulunce ma haka ne amma wani zaka ji in yayi fa sai ya razana ka to kaga wannan kana ji zaka ga ba muru'a ko kuma mutum ka zauna da shi a cikin mota yayi hamma ya buɗe bakinsa ya ɗaga hannuwansa duk kaga wannan babu muru'a a ciki ko misali mutum yana tafiya kan hanya yana cin abinci ana samun wannan musamman in zaka yi tafiya wani gari mai nisa ko ma a cikin gari zaka ga wani kila yana tafiya yana shan rake ko wani abu na wannan sai a ce bai da muru'a wannan bai da kamewa wannan bai da kamewa mana yace wala yajsha wa yanham inda aklihi wahdahu haka nan ba zai yi gyatsa da karfi ba idan yana cin abinci shi kadai ko da shi kadai yake ba ba kowa yace yana cikin muru'a sai ya boye wannan abu zai yi gyatsar zai yi ta a ciki to kaga wannan shi ake nufi da muru'a yasa wannan babi da malam ya dauko kuma wannan littafi ne na tarbiyya gaskiya idan da za a dinga tafiya akan ire-iren waɗannan ɗabi'u da muke karanta su to lallai abubuwa da yawa za su gyaru to malam yace wa bil jumla adunkula dai abinda ake nufi fala yaf'alu khaliyan ma yastahi min fi'lihi fil mala wannan maganar tashi kuma gaskiya tana da ƙarfi sosai yace ba zai aikata abinda yake jin kunyar ya aikata a fili yace ba zai aikata ba a boye to kaga wannan yana da wahala wani zai ce to ai tun da shi kadai ne yanzu ba kowa malam yace abinda yake jin kunyar aikatawa a fili to bai aikatawa a boye saboda muru'a wannan kuma zai tashi daga muru'a ya koma halin kunya don kunya ce take gadar da wannan idan kunyar mutum ta yi yawa sai kaga yana barin wasu abubuwa ba wanda ba laifi ba yace illa ma la yahzaruhu shar'u wal aql sai dai abinda shari'a ko hankali bai hana ba wala yakunu illa fil khalwati, kuma abinda ba zai yi ba sai a cikin kebantuwa, kal jima'i, kaman jima'i wa takhalli wa nahwi zalika. Yanzu kaman misali, ai mutum ba zai iya cire rigarsa ya fito bakin tsakar gidan shi, bakin titi ya zauna ba, ko za a yi? Amma wasu suna yi. In ka tafi can kudin nan za ka ga mutum daga shi sai zani, sai singile shi, sai wani katon a zuwa giya baki, haka ne ko? Ko kuma wani kaga yana tuka mota ya cire komai daga shi sai ya singile shi. To wani ba zai yi wannan ba, ma'ana ya ce sai dai in a halin da babu makawa sai ya yi haka ne. Kamar misali, in zai shiga wanka wannan dole ne mutum zai cire shigarsa, an gane ko? Amma za ka ga wasu ba sa kulawa da wannan, ba sa kulawa da wannan, musamman idan ya zama an ɗan yi nisa da addini. Shi yasa yawancin yanda za ka ga irin waɗannan ɗabi'un sai ka tafi wajen da aka fara nisa da addini. Amma kana cikin al'ummar da suke da addini ba za ka ga wannan ba. Yanzu kamar misali, idan ka bar nan yankin da muke ciki, misali nan ɓangaren ma akwai ɗan barakanci, amma dai arewa ne, ya shafi arewa sosai ko? Amma kana fara ƙetarawa kudi daga ka wuce ɗan tudun nan ka gangara, to sai a hankali za ka dinga ganin wasu abubuwan da kai a hankalcen ka kalle su sai ka ce anya ko wannan abin daidai ne ko? Za ka gama taba daga ita sai ɗan singile ce ba, kuma talla take yi, wanda ba za ka gan shi a nan ba, ba za ka gan shi a nan. Yanzu ka je ƙasar Bauchi ka ga mace da wannan, ai ko talla mace take ya ganta da hijabi, ko gyaɗa take zai ba ka ganta da hijabi a lulluɓe da shi, amma kana ƙetare nan ba sai abin da ka gani ba. To shi ne duk lokacin da ake ɗan nisa da addini sai ka ga wannan abubuwan suna muru'a babu ita, kenan a iya cewa muru'a ko wani ɓangare ne na addini. Ɓangare ne na addini, saboda addini ya ƙarfafa a kan yin hakan, an gane ko? To wannan shi ne daraja na farko na muru'a, shi ne mutum da shi karan kansa, ma'ana ya girmama kansa, ya sanya ma kansa kamala, ya ɗaukaka kansa, kuma ya hana kansa ƙasƙantuwa da ɗabi'u marasa kyau. To da yayin da aka samu wannan, kaga mutum ya yi muru'a da kansa, za mu tashi mataki na biyu, al-muru'atu ma'al-qalb, muru'a tare da mutane, yaya ya kamata kuma ka kame kanka cikin mutane, shi ma zai zo, shi ne mataki na biyu. Sannan mataki na uku, tsakaninka da mahaliccinka Allah. Kuma wannan a dunƙule ya zo cikin wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ittaqillaha haitsu ma kunta. Kaga wannan tsakaninka da wake nan da Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wannan tsakaninka da kanka, in kai mummunan aiki ka aikata kyakkyawa domin ta shafa mummunar, kar ka fada cikin azabar Allah. Sai a ƙarshe ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kama mutane mu'amala mai kyau. Kaga tsakaninka da kanka, kar ka kai ta ga abin da za ta halaka ta koma ta samu azabar Allah. Tsakaninka da mutane kyautatawa, tsakaninka da mahaliccinka girmamawa. To waɗannan abubuwan idan aka tsare su, insha Allah za a samu tsira da kubuta, kuma da shi ne zai cika wannan babin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك.